DW taba kalashi.
Masu sauraron mu barkanku da hutawa. Barkanku kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na taba kalashi. Sunana Ramutu Isa Wanki. Kuma ni nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Jirgin shirin na yau zai sauka ne a kasar Senegal, musamman ma a babban birnin cewa da Dakar, inda aka kiyasta cewa 'yan Niger kusan 15,000 ne suke zaune a wannan kasar, kama daga 'yan kasuwa, ma'aikatan gwamnati da dai sauransu. Hausawa mazauna a kasar Senegal kin na iyakar bakin kokarinsu wajen ganin sun yi cuɗanya da 'yan asalin kasar Senegal kin, dukkwa da cewa suna darjanta tasu al'adar mai matukar muhimmanci a gare su. Maryam, wata 'yar Niger ce da ke zaune a kasar Senegal da aure, ta ce kasar tana da dadin zama duk da cewa akwai tsadar rayuwa.
Gari ne mai dadin zama, gari ne mai kwanciyar hankali, ba su da matsala ko kadan. Matsala guda ce da muke fuskanta garin Senegal, haya. Haya tana da tsada sosai. Gidajen su Senegal ba kamar irin gidajen Niger ne ba, hakan ga za a yi hilin gida da sauransu. Kuma dakunan su ba kamar irin dakunan Niger ne ba, a yi ciki da falo. Di yawanci falo guda ne suke yi. Kuma falo guda za ka same shi wajen St. Mil, St. Dimil. Kyanin ne likita su da Niger ba guda ba. Nan wajen likita su tana da tsadar sosai ba kamar Niger ba. Misali ma mace mai ciki idan ta fara awo har zuwa lokacin da Allah zai sauke ta lahiya, maza suna dan wahala sosai wajen kashin kuɗin magani da kuɗin echography. Kuma duk lokacin da tattaya likita za a rubuto mata ordonance za ta kai 20,000 kusan 30,000 kenzimil, amma mutum ya samu da sauki ne 20,000 haka kenzimil ordonance. Kenan ka gani kakin mace Allah ya sauke ta lahiya akwai kashin kuɗi, shi ma abinci akwai tsada sosai garin Senegal.
Abubakar Mai Nasara, shugaban 'yan kasuwa ne a kasar Senegal, ya yi mana ƙarin bayani kan yadda kasuwancin 'yan Niger yake a wannan kasar.
Abinda 'yan Niger ke yi a nan, suna harkar restaurant ne wajen cin abinci. Na biyu, suna sai da kaya na gargajiya, waɗannan saƙi, zannuwan saƙi da kayan fata da sauransu suke saidawa. Yana akwai masu yin aikin hannu, abinda ya shafi aski irin na wanzamai na gado, da kuma saida magani na gargajiya. Suna yin waɗannan duka a nan, kuma shekaru da shekaru suna yi, ba su da matsala faske. Duk abinda kake shekaru da shekaru ba a samu matsala ba, kenan aikin suna yi kana saida shi da kyau. Don ku ba mu da wata matsala tsayayya tsakaninmu da jama'ar Senegal. Al'ada ta kusanta zama ɗaya, to akwai bambanci kaɗan. Misali, in kun ka ɗauki wajen aure, za ku ga Senegal ko ne masallaci, limamiya da takardu, wanda za an kai ɗarin aure za a yi ma takardar aure ciki nan da nan. Mu ko can gida, bambancin mu za a taru a yi a ɗar mu aure na awaki. Don ko kamar irin waɗannan su ba a rasa su cikin ƙasa, faske al'adu su bambanta kaɗan, akwai bambanta al'adu.
A watan da ya gabata ne dai aka yi naɗin sarautar sarkin Hausawa a Senegal, mai martaba Murtala Haruna Mai Zabura. Kuma wannan shine karo na farko da aka so mai naɗin sarauta makamancin haka a hukumance. Kuma a lokacin ganawar mu, mai martaba ya shaida wa tashar DW cewa al'adun ƙasashen biyu suna cin karo da juna, kuma masarautar na iyakar bakin kokarinta don ganin al'adar Bahaushe bata bace ba a ƙasar Senegal.
To alhamdulillah, kamar yadda kika sani, shi Bahaushe duk inda yake yana da kokarin rike al'adar shi. To amma duk da haka nan, al'adar ƙasa tana kutsowa ga al'umma Hausawa cikin al'adunmu na asali na iyaye da kakanni. To wannan shi ne yasa yana daga cikin abin da ya sa muka tashi tsaye wajen ganin cewa mun ƙara wayar da al'umma Hausawa da kai cewa mu rike al'adunmu na asali wanda muka gada daga iyaye da kakanni. Lalle al'adu na ƙasa suna dan kutsuwa, tunda zaki ga wani lokacin yara Hausa ma tana noma ta kubce musu. To dukkanin wanda muka san gidan shi, yaran shi Hausa tana nema ta kubce mukan ja hankalin mutum mu ce to kai kokari ya zama yaranka na asali ya zama shine zai zama yare a gidanka yare don sun koyi wani yare can waje daban wannan dan su san yanda za su mu'amala da mutanen ƙasa babu laifi amma rike al'adunmu da kuma ainihin yaranmu na Hausa da kyau wannan shine yana daga cikin manufofi na abinda muka tsara cikin tafiya wannan masarauta insha Allah.
Abin da yafi damun al'umma baki ɗan Niger mazauna Senegal dai shine tsadar rayuwa. Dukwa da cewa ƙasa ce mai kwanciyar hankali kamar yadda Galadiman sarki ya bayyana mana bayan da ya gabatar mana da kansa.
Lalle ni sunana Muhammad Marafa Sa'adu ma'aikaci ne kina ASECNA ni ne Galadiman wannan sarauta Hausawan Afirka mazauna Senegal. Eh kuma shugaban ma'aikata na ASECNA wato masu aiki wannan kungiya da kuka sani ta ƙasa da ƙasa wadda take kulawa da jiragen sama masu tsallaka sararin samaniya Afirka ƙasashen da suke cikin wannan kungiya. Abin da ya hidamun mutane tsadar rayuwa a nan Senegal saboda haya kamar ma'aikaci mai iyali madaidaita kamar mata guda da ya'ya biyu ko uku wato idan baka da jika 300 zuwa 350 ba za ka samu haya. Matsala ta farko abinci yana da tsada ga wanda ya hito daga Niger ya zo nan zai lura da cewa lalle abin da zai ci ma yana da tsada da kuɗin wuta da na ruwa to a takaice dai rayuwa tana da tsada nan cikin Senegal amma ƙasa ce wadda take da kwanci hankali kuma babu wani hayaniya kuma akwai yanayi mai daɗi wato temperature ko zance yanayi babu zafi sosai wato cikin shekara bai wuce ai wata biyu ko uku wanda za a ji zafi musamman ma lokacin ruwan sama.
To sai dai wani abin da ke saka damuwa a zukatan al'umma Hausawa mazauna Senegal shine yadda ba sa samun takardar shaidar zama ɗan ƙasa daga ma'aikatar jakadar ƙasar Niger inda galibin 'yan Niger ɗin da ake haifa na tashi ne da takardar shaidar zama ɗan ƙasar Senegal kamar yadda mai martaba sarkin Hausawa ya bayyana mana.
Akwai 'yan Niger da yawa waɗanda suka haifi 'ya'ya nan, 'ya'yan ba su da takardun Niger sai takardun Senegal. Za ki ga uwa 'yan Niger, uba ɗan Niger, sai a je a haihi yaro sai a mai takardun Senegal. Kuran nan da muka yi taro ambasar na gaya musu na ce Niger za ta yi asara 'ya'ya da yawa. To na tambayi mutanen ambasar suka ce ga sharaɗi in aka haihi yaro ya wuce kwana 40 ba za a iya mai takardar ƙasa ba. To nan kana iya zuwa ka yi declare bayan an ba da wannan certificate da akushima ɗin nan ka kai ta meri don nemo takarda musamman nan cikin Dakar da yake akwai cinkoso. Sai ta yi wata biyu takardar ba ta hito ba. In ka amso ka je ambasar sai su ce data ya wuce.
Ramutu abin da ya bani mamaki sauran kasashe ba haka nan ba ne. Mutum ko ya kai shekara nawa a duniya in ya je suna yi mishi saboda na taɓa kai waɗansu mutane ambasar kin Nigeria waɗansu zabarmawa ne suka zo daga Lagos to gudan latije ne sun zo za su tahiya Maroc da muka je ambasar kin Nigeria nan take duka aka musu shi latije ya kai shekara 60 da wani amma sai da suka yi mishi X-ray a lokacin suka mai takardar haihuwa.
Har wa yau dai a cewar Galadima akwai buƙatar gwamnatin ƙasar Niger ta ɗauki mataki game da wasu takardu masu mahimmanci da zarar ta tabbatar da ficewarta daga ƙungiyar Sidiyawo.
To kiran da za mu yi ga ƙasar Niger shine ta gaggauta inganta takardu na 'yan Niger mazauna Senegal ɗin nan ba Hausawa kaɗai ba duka tunda da ko zance har yanzu dai kun san kartin identity national ba ta aiki nan. Saboda ba biometric ba ce wannan yana kawo matsala. Ku da muke ma'aikata gwamnati yana ba mu passport diplomatic saboda muna ma'aikata na ƙasa da ƙasa da mu da iyalanmu. To yanzu akwai matsala waɗanda suke ministeri zafiyar itinanjar kinan sun riƙe dosiye kin iyalanmu kuma gashi za mu fuskanci matsala hita daga cikin Sidiyawo. To muna kira gare ga gwamnati da a gaggauta gyara mana passport kinmu diplomatic da mu da iyalanmu. Saboda ba mu san kalubalen da za mu fuskanta ba in ranar nan ta zo ta hita kwata-kwata da cikin Sidiyawo.
To masu saurare mu a haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na taɓa kalashe na wannan lokacin shirin wanda ya zagaya a ƙasar Senegal domin shin yadda zamantakewar 'yan Niger yake a wannan ƙasar da ma al'adunsu. A madadin waɗanda sun ka dafa shirin ya zo muku, Ramtu Isa wanke ke muku fata alkhairi.
Akwai ya al'umma daban-daban a duniya.